Daga murya Amurka a Washington DC.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da sake saduwa da ku a daidai wannan lokacin cikin shirin yau da gobe. Daga nan sashen Hausa na murya Amurka a Washington DC kan mitoci 25, 31 da kuma 41. Ana iya sauraron mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar a VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Nijar din da suka hada da Radio Amfani, Sarauniya da kuma Niyya. A can kuma sun kasar Ghana za a iya sauraron mu ne ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu ta yanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Sunana Hauwa Sharif. Latin ga watan Agusta na shekarar 2024, shirin yau da gobe yana Kaduna a Najeriya, inda wakiliyar mu a can Binta Ibrahim ta gayyato bakin matasa maza da mata domin tattauna da su game da maganan nan da masu iya magana kan yi na cewa ana barin halas dan kunya. Wannan kalma ta samu fashin baki mai fadi daga bakin bakin namu da Binta ta gayyato. Haka zalika mawaki mai tashe Inu mai wakar talaka zai taya mu shakatawa a cikin shirin. Haka zalika kamar yadda aka saba, yau ma muna tafa da girke-girke masu ƙayatarwa amma da wani abin sha a ci bangaren kwalama. Don haka sai a gyara zama a kasance da shirin yau da gobe. Yake masu sauraro, ba tare da ɓata lokaci ba zan ja gefe in bar ku da wakiliyar tamu a Kaduna Binta Ibrahim da bakin da ta gayyato mana. Binta, gare ki.
To yau dai za mu yi dubi ne ga kalman nan da Bahaushe ke ce ana barin halas dan kunya. Me Bahaushe yake nufi, ko menene mahangarsa, ko kuma hikimar yin wannan zance? Daga bisani za mu leƙa titina domin jin ra'ayoyin masu sauraro akan ita wannan kalma ta ana barin halas dan kunya. Sannan mu garzaya zuwa madafa domin mu kwashi girki. Daga ƙarshe mu sallama da ku a wannan rana. Tuwa sauraro, barkanmu da shigowa cikin wannan shiri ga dangadan. Bahaushe dai ya ce ana barin halas dan kunya, sai dai anya kuwa wannan karin magana ta Hausa tana da tasiri kuwa a wannan zamani, duba da yadda ake hada aure ko kuma hada-hadar kasuwanci tsakanin al'umma, wanda a wasu lokutan ke sawa a shiga cikin mamaki ko kuma al'ajabin abin da ke faruwa. Alal misali, kawa ko kanwar kawa ko aminiya ta auri mijin kawa ko kuma kawar yayarta, ko kuma magana ta rikicin zamantakewa tsakanin makota ko kuma abokanan juna, ko kuma ta cinikayya wanda yakan iya janyo tashin hankali daga baya. To a tattaunawa mu a yau a cikin ajin namu na yau da gobe, za mu dubi ne zuwa ga samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali da kuma sakamakon da wannan magana ta ana barin halas dan kunya kan iya haifarwa. Ba ta da ɓata lokaci ba, ku biyo mu cikin ajin namu inda na tattauna da matasa akan wannan zance. Ta cikin ajin namu akwai Nafisa Yusuf Adam, akwai Haruna Abdulrashid, Muhammadu Musa Aminu Gude da zamu tattauna da su akan abin da suka fahimta da kuma irin abubuwan da hakan ke janyowa. Duk lokacin da Bahaushe ya yi wata magana, musamman karin magana, da akwai hikima tattare da wannan magana. Bahaushe ya ce ana barin halas dan kunya. Za mu duba mahanga ta zamantakewa, samun natsuwa da kuma kwanciyar hankali a auratayya ko kuma cinikayya ko kuma waɗansu hududin a tsakanin al'umma, da kuma sakamakon da yin hakan ke haifarwa. To bari mu fara da ku mazan. Malam Haruna Abdulrashid, bari mu fara da kai. Kasancewar ku a auratayya, ku ne dai kuke haɗa waɗansu gwaramar. Saboda kamar yadda mata suke cewa saboda biyan bukatunku, amma ba kwa duba da me hakan zai iya haifarwa. To ba ana barin halas dan kunya, Bahaushe ya faɗa. Duk da yake aure kuma shi ma sunna ce, kuma matakar ba wai muharramar ka ka aura ba, ko kuma wanda sharatu ce kar ka aura, kana iya auren kowa ne. Ya abin yake a bangaren ku?
Eh, to wannan kalma na ana barin halas dan kunya, malam Bahaushe ya yi magana a nan, domin kalmar ce wanda in ba ka nitsa ka zurfafa tunani ka zurfafa ne sai ka dauka ma ba wani tana tattare da sakuni masu yawa masu nauyi yanzu misali wato ana barin haladdan kunya kamar ne ka ba da misali da batun auratayya da sauransu akwai abubuwa da dama wanda addini ya halasta mana to amma in aka duba yin wannan abun me zai kai kawo yin wannan abun me zai haifar so shine abin da ake kallo misali kamar a fagen auratayya aure kowa ya sani ibada ne kuma sunna ce mai karfi so akwai abin da halal ne amma in baka bar shi ba rashin barin shi zai iya haifar da matsala wanda ne makon wato a raye sunna a samu lada abin da ake fata kenan misali a zamantakewa na aure wato in ya zama da ba a dora abin akan turba na garba kin ga zamantakewan ba zai taba yin dadi ba yanda misali kamar abin ake cewa ana bar halin da kunya yanda misali zaki ga wato namiji ya auri wanda take aminiyar matan shi na kusa da kusa kuma da hosting din ma zaka ga ma za a yi abin ba tare da ta sani ba
wato wannan akwadin da ne
na'am wato ya auri misali a ce aminiyar matan shi
ba sani ba
to kin ga anan kamar yana gina wani wato rashin yarda tsakanin su wanda kuma rashin yarda nan ba karamin tasiri yake da shi a harkan zamantakewa musamman ma na aure ba so ina ga wannan kalma ne gaskiya abu ne wanda yake da fadi yana da fadin gaske shi wato bar halin kunya da ake ta wato magana akan shi
to barin juyo ta bangaren mata to Nafisa Yusuf ku ne mata ku ne kuma ake aikata shi wannan wato kalmomi ko in ce kar magana na Bahaushe ya fada akan ku
kware
inda ake ganin kukan murjewa idan ku sa mata toka ku aure mijin kawa ko kuma ku tura kannanku su aure mijin ga duk dai yake an san halas ne shi amma Bahaushe ya ce ana barin halas dan kunya shi kuna dubi da abin da hakan zai iya haifarwa
to ni dai anawa bangaren kuma anawa tunanin gaskiya magana idan ni ce zan yi amfani da wannan kalma ta malam Bahaushe da yake cewa ana barin halas dan kunya in dai ni ce hakan za ta faru a kaina misali kamar a ce kokan wata ko kuma kawata haka ko yar uwata abin zai faru da su haka gaskiya in ni ce naga hakan zai faru gaskiya zan ba da shawaran a bari saboda kin ga idan aka aikata wannan abin misali kamar in ta bangaren aure ne idan aka zo aka yi aure maimakon a samu abin da ake so me abin da ake so a aure shine dama a samu zaman lafiya da kwanciyar hankali a zauna a raye sunnan manzo to sai kiga kuma an samu sabanin haka me sabanin hakan shine zaki ga ba zaman lafiya tun daga wannan ranar idan aka ce an yi wannan na magana aure ne aka yi wannan auren zaki ga gaskiya duk wani soyayya duk wani kawance duk wani aminta gaskiya babu shi
ta bangaren su kawayen kenan
ta bangaren kawaye babu shi gaba ɗaya
to shi ko mijin fatan da ya riga biya bukatar sa ya
aure shi ai su maza zaki ga ba abin da ya dame su su ko adni in zaki shiga cikin zuciyar namiji ma wallahi ina jin kodar ba zai ji a cikin zuciyar shi ba
anake bahangar
kwarai kuwa ba zai ji kodar a cikin zuciyar shi ba saboda me saboda ya riga ya samu ran shi yana so yayi shi yasa kuma ko me zaki ga ya mishi duk abin da zaki ce mishi kaga zamu bata zumunci zamu bata kaza zamu bata waye zamu kaza ba abin da ya dame shi zai ce ai musulunci bai hana ba zai ce miki zaki ji ya ce miki al'ada ba zai danna addini ba zai ce ki fada min a ina aka ce bai halasta ba musulunci ya yadda tunda ba muharraman shi ya aura ba sai ta kawo miki wasu excuses ne haka da har ki zasu ma me zaki ce mishi
ke kuma dama kin hango dan jami'a a gidan kawa
eh to gaskiya da wannan mafi yawanci wasu suna yin abin ne fa ba domin Allah ba
ba ta da ake aure ba sai an ga hutu
eh kwarai sai an ga hutu dan in talaka ne zaki ce ha ba da Allah ita ma me na sama yace bare ba na kasa kin ga ita ba za ta so ta shiga ba to amma idan aka ga kana hutawa ne shine za a dinga kokarin kai ma a cusa kai a shiga aje a ce bar a huta to kuma ga wani zubin garin aje a hutan nan sai kiga wallahi ba hutawan za a yi ba saboda ga abun hutun amma saboda ba a gina abin a yadda ya kamata ba a gina abin da amana da gaskiya da alkawari ba komai yanda aka yi magana a wurin sai kiga wallahi ba za a zauna lafiya ba za kuma aje a hutan yanda ake so a hutan ba an dinga samun rikici kenan ke ba za ma a zauna lafiya bane ko kwata-kwata gaba daya
to Muhammad Aminu Gudi ka ji abin da Nafisa da kuma ɗayan abokin tattaunawa ya faɗa kan san cewa sun zayyano cewa sakamakon abin da yake biyo ba idan an ci gaba duk da an ce Bahaushe ya ce wa ana barin halastan kunya amma kuma aka kawar da wannan zance wato aka murje ido aka yi misali kila aurataya ko kuma wani harka ta kasuwanci wani abubuwa na biyo baya kamar rashin yadda sabawa rushewar alaka mai kyau da sauransu me zaka ce
eto kamar yadda magabata na suka faɗa wannan kalma ta ana barin haladdan kunya kalma ce mai cike da wato hikima, duk da cewa akwai waɗanda ba su fahimce ta ba, to amma kuma tawilinta idan aka bude mutum zai gane inda aka dosa. Kusan zan iya cewa abu ne wanda ke faruwa zamantakewa, al'ada, kasuwanci ta fuskoki daban-daban. Kun yi magana akan bangaren wato auratayya, mutum ya ga kawar matan shi ko kano kawar matan shi yana so, duk da cewa
ko makota ba,
yawa,
duk da cewa ga gida ga gida tana shiga tana dan karban daddawa da magi.
Duk da cewa ba muna kokarin mu tauye haƙin dama bace da addini ya bashi, tun da ji wani abin da aka ce halal ne, to hakan yana nuna cewa ba laifi bane aiwatar da shi. To amma kuma kunya da kuma abin da zai biyo baya, duk abin da zai haifar da ruguza zumunci, mu'amala mai kyau da zamantakewa, ina ganin ni a tunanina kamar yadda magabata na suka faɗa, wato barin shi yafi. Za ki ga mutum suna mu'amala tsawon lokaci, suna kulla zumunci tsawon lokaci da makwabcin shi ko kuma da wani wanda suka jima tare, amma kuma irin wannan abu na zabar ayi abin da yake da alaka da shiga haƙi ko kuma yake da alaka da kamar yadda aka faɗa din,
dayan ya kama an ci mai fuska,
yawa ya kama an ci mai fuska ko kuma an shiga haƙin shi ko kuma an yi mai kutse dai, to wannan abu ne wanda ke ruguza wato zumunci, ya ruguza alaka, ya ruguza zamantakewa. Da ana tare, ana son juna, ana buƙatar ganin juna, amma kuma a wayi gari ana ma juna kallon hadarin kaji. To ina ganin kamar yadda Bahaushen ya faɗa, a barin halak ɗin saboda kunyar, duk da cewa akwai ƴanci akwai damar yin hakan zai fi.
Sannunku mutanen Arewa, na kwana ina tunani. Zamani ya canza a lokacin sadauna ta faɓan lewa, an yi shugabanni masu kishin mutanensu. Zaman karuwa, zaman cigabawa, zaman ban sha'awa, shugabanni masu aiki kaman bayi, ina masu mulkin ƴan Arewa, Arewa, ku duba matasan ƴan Arewa, ƴan Arewa, ƴan Arewa, ku duba talaucin ƴan Arewa.
Madalla masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka cikin shirin Yau da Gobe. Yanzu bari in sake ja gefe in bar ku da Binta inda za ta dora daga inda ta tsaya da bakin nata.
To kamar yadda kowannen ku yi magana cewa akwai hikima kan yadda Bahaushe ya yi dubi kuma ya hango abin da ke iya biyo bayan shi wannan abin da ake cewa ana barin halas don kunya, da yake akwai malamai da za mu tuntuba domin su yi mana sharhi a bangaren addini, shin me ake nufi da haka? Ana ku tunanin kuma me kuke ganin za a yi wurin kaucewa yin haka, kasancewar abin ya fara yin yawa, yanzu zaka ji an shiga kafan sada zumunta wata tana neman shawara akan gaskiya, ita fa mijin kawarta ya ce ina son ta to ta bashi fuska, mijin yar uwata kaza da kaza, a makocin mu gidansu nake dan zuwa, matar take bani wani aran wani abu, ko an zanje biki nan nake karban zanin a biki ko dan jaka da takalmi, to mijin ya ce yana so na, shin in fada ne ni dai gaskiya fa ya mun? To irin wayin abubuwan da yake faruwa zaka ji abun yana kuma faruwa, sai dai wani lokaci ba a tawanyewa da dadi, ba wai kuma muna nufin akan auratayya bane kawai kamar yadda ka fara wannan bayani. Shin ba ga bayan alaka ta auratayya, shi akwai wani sabuwa kuma da misali ya kamata a ce an kaucewa don saboda a zauna lafiya
din? Tabbas akwai mu'amala ta kasuwanci wanda so da yawa za ki ga akan samu wato matsala da matsananciyar gaba tsakanin wato makwabci da makwabci a kasuwa, wanda hakan akwai wasu waɗanda na samu a kasuwa makwabta ne, a gida makwabta ne, amma kuma saboda wani yana ganin an mai ba daidai ba, saboda an ƙi barin halak ɗin saboda kunyar, ya zamanto sabanin soyayya da ganin mutuncin juna, an wayi gari ana hantar juna, ana kullatar juna, saboda ya riga ya gama ciniki, ya je ya shiga cikin cinikin ba tare da ya sani ba, su kuma abokan hurdan suka amince mai, daga baya aka saida mai da kayan da shi wannan ya jima yana daku. To kinga wannan ta mu'amala ta kasuwanci ta haifar da gaba, shi kuma wancan ya aiwatar da abun ba tare da tunani da nazari ba. Yawwa, yanzu a kasuwa a gaba, a gida ba sa ga maciji, kinga wannan abu ne wanda ya munana matuka, wanda mun riga mun san ko ta fuskar addini, wato aka ce makwabci da makwabci abin ya wuce baya misaltuwa, wanda akwai hadisi ingantacce da ya tabbatar mana cewa annabi ya dauka ba za a gama mai wahayi ba tace an ga mai makwabci zai iya gadin makwabci, saboda tsabar wato yadda hakan yake da wato muhimmanci da kuma girma a wurin wato mahalici. To ina ganin inda a ce an yi wannan tunanin da wannan abun bi faru tsakanin su waɗannan da na bada misalin su ba, to kinga ana barin halal wato dan kunya a ta fuskoki da dama.
Ta kamar yadda dai Aminu Gude ya yi ta bayani akan yadda ya yi nazari akan hikimar wannan magana ta abin ana barin halal dan kunya, wani ƙarin sharhi zaka?
So wannan kalma ne wanda muka wato koma bangaren abin da ya shafi harkan kasuwanci da kuma zamantakewa, yana da tasiri. Yanzu misali zaki yake ga misali mutum yana gudanar da sana'a, sai ya zamana wani wanda suna tare an dade ana wato zumunci, wanda kuma zumuncin bai ma ta kai ta tsakanin su ba ma, ya shiga ila maybe iyalan nasu a dalilin wannan zamantakewan su ma an kulla wani zumunci, ya dai an taso ana zumunci, zumunci kuma yana da muhimmanci sosai mu kamar yadda muka sani, mutane suna gudanar da wato sana'an su, sun hada makwabtaka a wurin kasuwanci. To sai kaga shi ɗaya daga cikin su sai wata dama ta zo, misali ya ga wata dama wanda kuma wannan daman sana'a ce wanda abokin nashi yake gudanarwa, sai ce shi ma zai shiga wannan, ana barin halal da kunya yin wannan sana'an, wato ba zai zama wani abin da ya haramta a gare shi ba, amma aka duba maslaha na zamantakewa, wanda ya zama da ya shiga wannan sana'an ga shago suna kusa-kusa, to daga ƙarshe zaman ba zai taɓa yin daɗi ba, kuma wannan rashin daɗin zaman zai shafi alaƙar su, kuma a dalilin wannan alaƙar nasu iyalan nasu su ma suna zumunci, ƴaƴa an taso ana zumunci, kuma wannan zumuncin da ake yana da matukar tasiri, kamar yadda mai magana da ya gabata ya magana hakkin makwabtaka, kuma wannan makwabtakan ba iya gida ba hatta a kasuwa, barin wannan abin shi ya fi alkhairi da akan a ce a rusa wannan zumuncin da aka taso ana gudanarwa. Akwai abubuwa da dama da yin hakan yakan haifar wato da skada, da misali kamar akwai rushewan zumunci, akwai abin da ya shafi zargin cin amana da kuma rashin yarda ko rashin jituwa, da kuma wato rugujewar wato yanayin tsari na zamantakewa da sauransu, da kuma misali tashin hankali da fadace-fadace, zai zama na za a rinka yin zama babu kwanciyar hankali a tsakanin wannan bangarorin biyu, kullum ana fada wani abun ma ko da ma misali bai faru ba zai rinka zargin to ai to tunda yayi kaza ai zai iya yin kaza, ko da ma bai ma aikata ba sa to ni da yamin kaza, wani ma zai iya cewa misali ai wannan kashe ni ne ko ya rage kashe ni ya huta, misali tunda a harkan kasuwanci wani
Allah kamar shi suna cewa wai ai wuka dai kawai bai gani ba da
yawa. Yawwa, kinga wannan kusan abu ne wanda wato kadan ne daga cikin illolin da wato rashin barin shi halin din yake haifar. Shi yasa ne magana da ya gabata ya ce wannan akwai hikima sosai a wannan kalman, saboda akwai wata halal din da za ta iya wato mai gurbin ita wata halal din, domin barin abun ai shi ma halal ne, an kaga abun zai kawo matsala ai kana da damar da zaka hakura da shi, Allah zai fito maka da wani hanyar da yafi wato dacewa, domin shi Allah in ya ga zuciyarka ya ga abin da ka hango zai iya taimakonka ta inda baka yi tsammani bai buɗo maka da wata hanya.
Har ila yau dai za mu ji ra'ayoyin wa'ansu yan aji kun masu raran mu a game da ko shin za su iya haƙura da buƙatar zuciyarsu don samu wanda tsohuwar wasu na kusa da su, an ce dai a yi riga ga abin da suka ce.
Wato mutum ya auri ƙawar matan shi ba haramun ba ne, addini ya halatta hakan, saboda babu wani abun da ya irin addinance, sai dai abu ne wanda kamar wa'ansu mata ba za su iya ba, ko kuma wa'ansu mazan su ba za su iya ba, amma ni in matata ta rasu zan iya auren ƙawar matata, in kuma rabuwa na yi da matata na ga ƙawarta zan iya auren ta. So kamar yanzu ɓangaren kasuwanci ni zan iya yin kasuwancin da abokina yake, saboda ba haramun ba ne, kuma kowa rabonsa zai ci.
To gaskiya in ni ne dida dai akwai wani karin magana da malam Bahaushe ke cewa ana barin halas dan kunya, amma kuma koma according to Islam so shi bai hana ba. To amma dai saboda abokina ne ko muna tare gaskiya irin yanayin yanda muke tare da shi, tunda da dai rasuwai zan iya auren, to amma tunda ba rasuwai ba muna tare da shi kuma saboda dan irin yanda zamantakewa muke da shi, ai ya kamata in dan yi hakuri in abu halas din dan kunya.
A gaskiya ni dai ana bangaren ba zan iya auren shi ba, saboda mutuncin da ke tsakaninmu, musamman ma idan a ce ya rabu da ita ne. To, mu kawancen mu idan nace zan aure shi, tabbas kawancen mu zai bace, musamman ma ga wance iri na gaskiya, na riko da amana, tamkar ma kamar na ce amananta ne aka yake. So ba zan iya ba gaskiya. Ana barin halal don kunya, kamar yadda Hausawa suke faɗa.
Yanzu aboki ne misali kana da shi, kuna kasuwanci tare. Sai wata rana sai Allah ya buɗa ma, sai ka fi shi. The first abin da zai fara ganin cewa to ya za a yi kuna tare, kai ka zo ka fi shi. To sai ya dinga irin ko ɓata ka ko wasu abubuwa ko a wajen jama'a ko wani abu. Amma me kai ba ka da lokacin sai ka bar wannan abun, kamar yadda Bahaushe ke cewa ana barin halal don kunya. Kai sai ka mai da wannan abun komai ba komai ba. Ko mace ne mace da mace ne za ka zaga suna tare ko tana son saurayin wata. Amma me ta san sai ta ƙyale wannan abun. Saboda ta bar halas don kunya.
Gaskiya dai ni ne ba zan iya ba. Saboda gaskiya na barin halal ko don kunya. Ko dan shi bai ji kunya a matsayin ina na kawar matar shi zo ga yan ba, ni me yasa zan ji kunya shi? Zan mai kata-kata ne in mai zaga-zaga saboda nuna mai amintan da ke tsakani na da ita. Yafi wanda muka dan shi dududun sauran sai shi.
To gaskiya ni dai a nawo barayin zan iya auren shi ko dan in kula mata da yaranta. Kamar yanda aka ce kawancen mu mun saba sosai, ta san abin da nake so, na san abin da take so. To kowanne ma zai iya bani dama, zan furke mata yara ta fiye da wani bare da za a aura ta waje ta zo ta dinga ma yaran ma wani abu. To amma ni kinga zan iya rike mata yaranta, kuma maganar tsakanin mu da ita zan iya auren shi kuma mu ci gaba da mutunci. Tunda na zauna da ita, na san me take so, na san abin da ba ta so, na san ta yanda zan shawo kanta, da kuma mu zauna mu ci gaba da mutunci. Gaskiya ni dai zan iya auren shi.
To ni gaskiya a ra'ayina ni zan iya cewa ba zan iya auren kawar matata ba, saboda ba dan komai ba, dan tana iya yiwuwa yanayin kamar yanayin alaka su tana iya babban kawarta ce da sauransu. Kuma yanzu in ce zan auri kawarta, gaskiya ni ba zan iya ba, saboda kai san Bahaushe ma yana cewa ana barin halas don kunya.
Ra'ayi riga. Bayan muhawarar da aka tafka a game da ita wannan kalma ta ana barin halas don kunya da kuma irin abubuwan da za ta iya janyowa bayan an aikata abinda zuciyar take so, to mun kuma ji ra'ayin mutane daga titunan mu. To yanzu dai sai mu gatsaya cikin madafa don mu kwashi girki, koma da sanyin zuciyar tamu. Sai a madafar namu muna tare ne da Maryam Aliyu Abubakar, inda za ta kawo mana wani makulashi na abin sha. Sai ku biyo mu.
A yau a kicin din namu za mu kawo muku yadda ake yin lemon abarba da kwakwa. Da farko uwar gida ta tanadi abarbanta, ta tanadi kwakwa, ta tanadi madarar ruwa, ta tanadi sukari. Da farko uwar gida za ta wanke abarbanta, sai ta yanka shi ƙanana, sai ta zuba a blender. Sannan sai ta samu kwakwanta ita ma ta fasa, sai ta yayyanka shi ƙanana ita shi ma ta zuba a blender. Sannan ta zuba madarar ruwanta da sukarinta, sai ta niƙa shi yayi laushi, sai ta tace. Bayan ta tace za ta iya sa kankara a ciki ko kuma ta sa a fridge. Shikenan lemun abarba da kwakwanta ya kammala. Da fatan uwar gida za ta gwada.
A yau ma muna tare ne da malama Aisha Muhammad Marafa, inda za ta gabatar mana da girke-girke irin na zamani. Yau me muke dauke da shi?
Da masarar assalamu alaikum. Yau muna dauke da girkin kabeji mai nama, wanda ake sa nama a cikin kabeji a nade, wanda tura ake kira dolima.
To malama Aisha, ya ake gabatar da wannan girki kuma da menene ake bukata kafin a yi wannan girki?
Abubuwan da ake bukata a wannan girki shine niƙaƙƙen nama da kabeji da tarugu da koren tattasai da albasa da ɗanɗano da karas da kori da citta da tafarnuwa idan ana bukata, sai man gyaɗa da ƙwai.
Kwai cin kaya wannan yanki na ke malama Aisha, to ya ake gabatar da shi?
Ta wanda ake gabatar da wannan girki, za ki samu kabejin ki mai kyau, mai ganyaye fadada.
To irin babbaɗin ragaki ke nan?
Yawwa. Za ki ciccira shi, kika cire shi falle-falle, sai ki sa shi a tukunya haka da ɗan ruwa da ɗan gishiri kaɗan. Sai ki dan tafasa shi, kika tafasa shi sai ki cire. Za ki amfani da ko shinkafa ko kuskus, duk wanda kike so za ki amfani da shi. Sai ki kawo naman ki sa abun niƙa nama, sai ki niƙa shi. Ko in a kasuwa ne, ki riga kin siyo shi niƙaƙƙe, sai ki zo ki tanade shi ki ajiye shi ma sai ki yanka tattasan ki koren tattasan ki sai ki yanka albasa ki yanka carrot din ki ki hada su gaba daya da su ki tarjejjega tarugun ki shi ma ki hada su gaba daya da su tafarnuwa in kina so ki jejjega citta ita ma ki hada ki wuri guda
ko musa sako danya citta
cittan eh to in san samu ne an fi san danyan saboda ita ma ta fi kan dandanan ta ya fita in kuma busassan kika samu tunda ba ko da yaushe ake samun busun danyan ba shi ma sai ki daddaka shi sai ki hada uwar gida wannan nama da kika nuko shi a kasuwa shi ko kuma in kina da abin nukawa a gida kika nuka shi sai zaki dauko shi ki hada cikin wannan kwabi shi ma ki hada da shi a ciki
duk a kasa dai tun kafin ya hawo
ta kasa eh shi ai duka aka gama sannan ya fara wannan nadi
to komai ya hadu abin dandano gishiri duk an saka
duka an saka
to mai fa a wani lokaci ne mai zai taba shi
bayan kin gama hadin nan gaba daya uwar gida zaki zo ki dauki wannan mai naki sai ki hada shi ma a ciki
wato ka yayyafa
eh ki dan wannan daidai wadaida ki zuba a cikin wannan hadi ki motsi shi gaba daya ki cakude amma man ana so ya dan ji sosai saboda shine sinadarin cin abincin bayan kin gama sai ki dauko kwai ki zo ki fasa shi shi ma ki kada sai ki zuba a cikin wannan hadi
to malama Aisha kamar kwai nawa mutum zai tare da koko da iya kudin ka iya shagalin gani
in ya danganta da yanayin yawan shi idan wani ba mai yawa bane kwai kwara daya ma ya ishe ki idan kuma yana da dan yawa to zaki
wannan bakin mutum biyar
eh kamar bakin mutum biyar zaki iya samun kamar kwai guda uku sai ki saka a ciki sai ki kwaba shi ki hada ki motsi gaba daya sai ki dako wannan ganye na kabeji da kika tafasa sai ki rika zubawa a ciki kina nadewa
to nan irin nadi za a mishi linkin tabarma ko kuwa a hada kaman an kulle takarda
a linkin kowane gefe kenan idan kika linko shi ne gaba daya kika ruho shi sai ki koma ki linko shi ta nan dayan bangaren dama ki dan linko shi dayan bangaren hagu sai ki saka abin sakace
ki dan tsinkin sakace
ne yawa sai ki nade shi
to sai a kama bakin kenan a rike dan ya tsaya gam
to uwar gida bayan kin gama wannan hadi kin gama nadi zaki dauko tukunyen ki zuba sai ki sa kaman zaki madambacin abin nan dambu sai ki zo ki sa shi da ruwa a ƙasa sai ki daddora wannan nadi da kika yi a
da ruwa a ƙasa da wani abu za daura ku a ruwa za sa kaman zaya alale
a da ruwa a ƙasa kaman zaki dambu
to za daura wani abu kenan
za daura wani abu a bisa
watan tunurin kawai ake bukata
tunurin ake so
ta
ake so bayan kin gama sai ki daddora su ki jera su sai ki kawo wani abu haka kaman ko fatan buhu ko leda sai ki rufe bakin tukunya sai ki kawo murfin tukunyan ki rufe shi sosai ki danne bayan ya gama in ya nuna zaki ji kanshin shi ma ya canza daga lokacin da ya fara tafasowa zuwa lokacin da ya dahu zaki ji kanshin shi ya canza in san ya dahu zaki ji kanshin shi ya dime miki gida makwafta na cewa baiwa Allah me kike da girkawa ne mana yau to daga nan ne zaki san abincin ki ya gama da huwa
to masu sauraro baki ɗaya kuma da haka za mu nade tabarmar shirin namu na yau a madadin Binta Ibrahim da dukkan waɗanda aka ji muryoyin sa a cikin shirin Hawwa Sharif ke sallama da ku daga nan Washington DC sai an ji mun ku
Ba za su bari ba.